أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan’uwa masu kallon mu, sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta EKS Islam Kitabu wa Sunna TV kenan, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta’ala da salati ga manzon tsira, manzon rahama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa gaba ɗaya da wanda ya bi su akan tafarki na gari. Barkanmu da saduwa da ku a darasinmu na 50 kenan cikin wannan darasi mai taken haɗa nasoshi, ko kuma yadda ake haɗa nasoshi, ko yanda ake haɗa nasoshi. To, darasinmu da ya gabata mun ƙarƙare ne a mas'ala ta 59 a cikin daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab. Sannan kuma wannan darasi namu, wato ayar da zamu tashi a kanta, tana cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir ar-Razi. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Malam ya ce a ƙarƙashin mas'ala ta 179 a shafi na 71. فإن قيل إذا أكتي كيف يقال يا ذاتي إن أهل الكبائر ما أبوتا كبائر من يمن ينزلوا من المؤمنين نمو من لا يخلدون في النار باسا تبتا أتكين وطا كما يدى أكيدا تم أتزيلا تكي تيوا سنة تبتا سنة تيوا منزلا بين المنزلتين دا كما يدى خوارج سكي تيوا واتو يا كافرتا مي كبائر مي شنجيا دا مي زينا دوك كبائر سن دوو ودسو أتكين وطا متك أبو ستوبا والله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى ناتيوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا دو wanda ya kashe mu'mini da gangan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wato sakamakon sa wuta jahannama yana mai dawwama a cikin ta wa ghadiba Allahu alayhi Allah yayi wato ghadiba hushi da shi kenan wa la'ana kuma Allah ya la'ance sa wa adda lahu azaban azima kuma Allah ya masa tattayan azaba mai girma suratul nisa'i aya ta 93 malan yace kulna zamu ce ma'anahu muta'ammidan qatlahu kenan yayi kashe shi da gangan bi sababi imani saboda shi mutumin yana mai imani ka kuga wanda ya kashe mutum dan saboda yana mumini kenan shi ma ya fita daga cikin mumini musulunci kenan wallazi yaf'alu zalika yakunu kafiran wanda ya aikata wannan zai zamanto kafiri dai ne daga cikin abinda maganganun da malamai suka bayar na ahli sunna athani nabiyu annal murada bil khuludi wa tutulul mukthi abinda ake nufi da shi zai jima a cikin wuta li annal khuluda idza lam yakun bil abadiyya shi al-khulud idan ya zamanto ba an kawo shi ne tare da abadiyya ba har abada yutlaqu ala tulil mukthi wani lokacin ana nufin lokaci mai tsawo kama yuqalu kama yadda ake cewa a cikin yaren larabci ko laraba suke fada khallada sultanu fulanan fil habsi wato as-sultanu shugaba khallada ya rike mutun lokaci mai tsawo an gane fulanan wani mutun fil habsi a cikin gidan kasu kenan ya daure shi lokaci mai tsawo ba ana nufin ya duke shi ba har abada har sai in ya mutu idza atala habsahu idan ya tsawaita rike shi da fata an fahimce ni wannan shine abinda wadansu malamai suka fada akwai cikin dafu ihamil ittirab an ayatil kitab maganganun da malamai malan ya kawo wasu sun kace in juziya in an sakan kamishi wutar jahannama zai tabbata amma tare da Allah subhanahu wataala yana iya karbar tubar sa idan ya tuba an gane ko ko kuma wadansu sun kace idza istahalla alqatl idan ya halatta da kisa to shikenan ya kafirta koda ai itiqadin ma cewa yi kisan musulmi ya halatta koda bai kashe shi ba wanda mutum ya fita daga cikin musulunci balantana kuma yayi itiqadin kuma ya aikata da haka dai ya kamata mu fahimci wannan mas'ala duk da yake kalima ta khalidina da ake kawowa koda tana tare da abadan ma wani lokaci idan akwai nassin da ya nuna ba har abada ake rufi ba malamai sun nuna ba har abada ba domin da yawa suna fakewa akan khalidina fiha abada su ci a to ai har abada ake nufi a wani lokacin za ta zo da abadan kin kuma ba har abada ake nufi ba mun faɗa a cikin kissa ta wato ahlul kitab inda Allah subhanahu wataala yake cewa qul in kanat lakumud darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas فتمنوا الموت إن كنتم صادقين سألتي ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم كأن ألتي أهل الكتاب ولن يتمنوه دود ديكي أتكين سورة الجمعة سيأني هترى ولا يتمنونهوني suka ce me yasa nan anka ce lan wanda tafi karfi can kuma anka ce wala ya tamannawnahu suka ce saboda can sun yi iddi'a'in waliyantaka na qul ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul maut in kuntum sadiqin a can kuma baqara'a sun ce gidan lahira nasu ne su kade aljanna qul in kanat lakumud darul akhiratu 'inda allahi khalisatan min dunin nas sun ce ba wanda ma zai shiga aljanna to ka kuga wannan da'awa tafi girma shi yasa Allah ce walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim sai kawo lan wanda take nuna wa tafi karfin a zuwa gaba ba za su yi gurin mutuwa ba abadan har abada to ayin ce har abada ba za su gurin mutuwa ba kenan da duniya da lahira amma alhali ko kafirai ran tashin alkiyama za su yi gurin mutuwa wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sannan kuma wa nadaw ya maliku liqdi alaina rabbuk kaga ya laitani kuntu turaba kafiri yana gurin ya zamanto mi ya zamanto wato kasa kiran ya koma ya mutu ko kuma wa nadaw ya maliku liqdi alaina rabbuk kafirai za su roki mala'iki mai tsaron mutuwa yace Allah suke ya roƙan musu Allah Allah ya kashe su su huta qala innakum makithun yace ku za ku tabbata a cikin wannan idan kaga wannan ya nuna ko da an kawo kalima ta abadan in akwai nasi da ya nuna ba har abada ake nufi ba ana iya cire wannan kadi ba cikin tafsiri na wato Abdul Qadir Shaibatul Hamd zaka ga wannan bayani da kuma sauran littattafai wallahu ta'ala a'lam to dan haka dai wannan mas'ala ce da daliban ilimi ya kamata a ƙara dagewa wajen bincike da kuma fahimtar maganganun magabata da malamai kada a je a yi ta bada fatawoyi ga sunan waɗanda suna da hatsari sosai mas'ala ta gaba mas'ala ce ta 180 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha a cikin suratu An-Nisa malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya aka Allah yace faddala Allahu al-mujahidina Allah ya fifitar da al-mujahidin masu yin jihadi bi amwalihim da dukiyoyin su wa anfusihim da kawunan su alal qa'idina daraja akan wadanda suka zauna daraja sai kawo shi daraja guda wato ayata 95 a cikin suratu wato An-Nisa thumma qala sannan kuma wani wurin gaba sai Allah ya ce wa faddala Allahul mujahidina alal qa'idina ajran azima Allah subhanahu wata'ala ya fifita al mujahidina masu jihadi alal qa'idina akan wadanda suka zauna gida tare da uzuri ake nufi ba wai wadanda ba su da uzuri ba ajran azima lada mai yawa sai yace darajatin minhu darajoji masu yawa daga wajen Allah suratul nisaa aya ta 95 zuwa aya ta 96 qulna malan yace al muradu bil awwal at tafdilu al qa'idina an al ghuzati bi udhrin wadansu malamai suna ganin abinda ake nufi da anka ce daraja guda ana nufin at tafdilu al qa'idina adha'a fifi tasu akan wadanda suka zama gida an al ghuzati daga al ghuzati jam'i ne na al ghazi wanda yaje wajen yaki الرومات جمع إلينا الرامي واندي جيفا الحفات جمع إلينا الحافي قالبي واندي يزمنتو مؤتل للآخر حكيكي زوا بعذر أن الغزات بعذر واندي سكزونا سكبر ما سياكي سكجي أما بعذر سوسن زمنا دا أزوريني فإن لهم فضلا سنا دا فللا لكونهم مع الغزات سنا تارد الغزات ما سواندي سكجي ياكي بالهمة تفسكر همة والعزيمة دا كما وتككر فنية والقصد والقصد الصالح ده كما انغنت تنيا تغري ولهذا دن سبوده wannan ne qala Allah yace wa kullun wa'ada Allah al-husna dukkan su Allah yayi musu wato alqawlin mai kyau suratul nisaa ayata 95 yani aljanna Allah ya musu alqawlin aljanna ay min al-mujahidina da wadanda suka je jihadi wal qa'idina da wadanda suka zauna gida bi udhrin da udhri wal muradu bis thani shi ko na biyu da anka ce darajatin anka kawo shi jam'i abinda ake nufi da shi at tafdilu an al qa'idina an al ghuzati bi ghairi udhrin za'a fifita wato al qa'idina za'a fifita masu jihadi akan wadanda suka zauna kina an al ghuzati suka bar ghuzat suka je wajen yaki bi ghairi udhrin ba tare da udhri ba wa ulaika la fadla lahum amma yanci ba tare da uzuri ba su zaman to muminai ba kafirai ba ina fata an fahimce ni kamar yadda ya faru da wadansu sahabbai ba su je yakin Tabuka ba laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum kum min ba'di ma kada tazighu qulubu fariqin minhum aw taqra'a thumma taba alayhim innahu bihim ra'ufur rahim wa ala ath-thalathati alladhina khulifu kaga wadanna Allah ya karbi tuban su kenan su sun zauna ba tare da uzuri ba amma Allah ya karbi tuban su sai ya zamanto wa ulaika la fadla lahum wadannan ba su da falala saboda suna da musu je sun ki zuwa babu uzuri balhum maqsuruna nan ana nufin falala wajen yaki ba ana nufin sahabbai ba su da falala ba balhum maqsuruna su sun gajiyarta ma'ana sun tauye cikin abin da ya kamata su yi wa musiuna kuma sun munana domin sun yi zaman su ba tare da uzuri ba sun munana aiki kenan fa zahara fadlu fa zahara fadlu al-ghuzati alaihim sai wato fifikon waɗanda suka je yaki ya bayyana akan su bi darajatin da darajoji lintifa'il fadli lahum saboda su ba su da falala ko guda wannan shine abin da wadansu malamai suka fada wadansu kuma malamai sun dauki cewa a'a shi da anka ce faddalallahu almujahidina bi amwalihim anfusihim ala alqa'idina daraja shi daraja kin nan na kira ne sannan kuma na kiran nan ta zamanto wato jinsi ce jinsin daraja ake nufi amma nan da anka zo da shi darajatin sai anka bayyana mataki 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 sai zamanto duk abu guda ne ake nufi ina fata an fahimce ni an gane ko kamar yadda wani lokaci sai a ce aljanna wani lokaci kuma a ce jannatin kaga wani lokaci za a dibi jinsin aljanna innal muttaqina fi jannatin wa nahar kaga da anka ce fi jannatin a cikin aljanna wa nahar sai anka ce da korama amma koraman nan kuma ba guda bace wa bashiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar kaga ba a ce min tahtiha wato tajri min tahtiha nahru ba ina fata an fahimci ni sai zaman to dukkan shi jami'i ake nufi abinda wadansu malamai sun ka tafi akan shi kenan wallahi ta'ala a'lam مسألة تريد تمانين دقايا أتكي للتافع أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ما لنجد فإن قيل إنا أكتي كيف صح قولهم يا أنك يأين قنت ما قدر وأن نسونك كنا مستضعفين في الأرض منكسن تيما سروني أباين كسا آية تسئين دبكوي جوابا لقول الملائكة الحالي ملائكو دسوك تنبيسو فيما كنتم كنكسن تي أتكي مي ما أنه ليس مطابقا للسؤال domin ba ita ce tambayar da aka tambaye su ba wato tambaya daban amsa daban wal jawabu al mutabiqu amsa wadda ta dace an ya kulu kunna kaza an gane ko kunna fi kaza mun kasance an gane ko ya kamata su ce kunna fil mustad'afina fil ardi koko aw lam nakun fi shay'in lam nakun fil mustad'afina fil ardi haka kamata su faɗa to amma sai sun ka ce kunna mustad'afina fil ardi buskawo fi din ba mallan yace kulna ma'ana fi ma kuntum da anka ce fi ma kuntum kun kasance a cikin mi at-taubihu dan a zarge su ne a munana musu magana bi annahum lam yakunu fi shay'in min ad-din cewa su ba su daga cikin wani abu na addini haythu qadaru ala al-muhajara domin sun samu yin ikon hijira wa lam yuhajiru amma ba su yi hijira ba fasara qawluhu fi ma kuntum sai ya kasance da anka tambaye su fi ma kuntum ko mala'iku kenan da sun kace tun dan ya ce qawluhu fadar Allah yana nufin a cikin alqur'ani kuma an danganta shi zuwa ga mala'iku domin su suka fadi wannan magana kada ka sa tsammanin mallan yayi kuskuri yace majazan kenan yana matsayin majazi ko uslubin min asalibil lughatil arabiyya kamar da suke kiran shi an qawlihi lima taraktumul hijra kenan abinda ake nufi fi ma kuntum ai ma'anar sa dan mi buku yi hijira ba فقالوا كنا مستضعفين سن كتي من كسنتي ما سروني اعتذارا سن سقبات الدع أزرين سو أما وب بخوبه أنغاني كونا دقا أبين دا أنك زرقيسو دشي أنغاني كو تعللا دانسو كفا حجة دقا إلا ني فردت عليهم الملائكة سي ملائكوسو كميدا مسردي ذلك دا ونن واتو ذلك وانتا مغانا رسون كفتا بقولهم ملائكوسو كميدا مسردي فردت عليهم الملائكه ذلك ملائكه سوك ميدا مسو ردي واتو wannan بقولهم دن سبو فدر سو سوك تي الم تكن بقولهم ده فدر سو ده سونك تي الم تكن ارض الله واسعه اشي قصر الله ما مي ولوا بچي تبس هكا ني تنا ده يلوا فتهاجروا فيها سي كو هجره ا cikin ta ايه 97 ا cikin سوره النساء يعني انكم ان كنتم عاجزين عن الهجره الى المدينه ان كن كسنتي kun kasa yin hijira zuwa ga Madina li bu'diha alaikum saboda ta yi muku nisa kuntum qadirin al khuruj min makkah kuna iya fita daga makkah ila ba'd al bilad al qaribati minkum ku je zuwa ga wansu garuruwa ko bagirrai an gane ko jam'i na bagire kenan da suke kusa da ku allati taqdiruna fiha ala izhar din al islam wadanda cikin wadannan garuruwan kuna iya bayyana wato addinin ku wato na musulunci ina fata an fahimta kenan sai zaman to da anka ce fi ma kuntum wato na ana nufin al'amari na addini wato abin da ya shafi hijira kenan wannan shine abin da malamai suka bayar sannan kuma waɗannan an faɗi fa ulaika ma'awahum jahannam makuma su ita ce wuta to idan an ce suna da imani to kin yin hijira shin zai kai su ga kafirci sai malamai suke nuna cewa a'a zaman yayi musu tasiri shi yasa ma da aka je yajin yaki sun fita tare da quraishawa waɗannan mutane in ka diba cikin littafai na sira zaka ga an kashe su kuma sun mutu a matsayin kafirai da haka wannan nuna tana yiwa sun kafirta bayan sun ga musulmi sun bar Makka ko kuma a'a lokacin da aka je wajen yaki suka yadda suka je suka yaki an gane ko da suka yaki in sun yaki a matsayin kafirai sun tabbata in wutar jahannama khalidina fiha abada in kuma sun yi yaki ne an gane ko a matsayin su suna matsayin cikin musulmi amma mutuwa ta rishke su to sai su manto suna daga cikin masu manyan manyan sabo da an kace fa ulaika mawahum jahannam ana nufin maka musu wutar jahannama amma ma'ana ba a ce khalidina fiha abada ba kamar yadda muka kawo cikin wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha ka gani ko da abadan mun kace ta zo wannan ba shike nuna cewa ba har abada ake nufi wani lokaci dan kawai ne dauki hadisin da yake cikin sahihul bukhari da muslim na abu huraira wanda bin goman tahassasun man wanda ya dauki guba ya sha ya kwadada inji malaman zauri kenan zai zama a cikin jahannama khalidan fiha sannan kuma wa man taradda min hawiya wanda ya gangaro daga wani dutsi ko kololuwar dutsi ko kuma wani gangare ya halakar da kanshi shi ma wannan fi jahannama da sauran su da wanda ya dauki karfi ya kashe kanshi shi ma khalidan mukhalladan suna nufin har abada ana ana nufin irin wannan kamar yadda lan ya tamannahu abadan ta zuba tana nufin har abada ba su ma wadannan akwai nasoshin da suke nuna cewa ba za su tabbata a cikin wutar jahannama za su manto masu sabo kamar yadda bayani ya gabata dai a cikin darasi na 48 da kuma farko-farkon wannan darasi na 49 da kuma farko-farkon wannan darasi na 50 kenan wanda shine amsar da dai malamai suka bayar da haka sai ayi hattara مسألة 182 أتكن أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ما لن يتف إن قيل إن أكتي كيف قال يا أكا ألا تف قد وقع أجره على الله لا دشتا تبتا دمين وقع شيني أبكوانا أما أنا نفين تبتا كينا ثبت أجره على الله لا دشتا تبتا قن ألا بأتي وسمع ألا دمين بابا أبين ديكي سمع الله سبحانه وتعالى يذو أتكن حديثي وأنت الظاهر فليس فوقك شيء آية 182 أتكن سورة النساء ai wajaba ya tabbata wal abdu la yastahiqu ala maulahu ajran shi ko bawa bai cancanci wani abu bon da addole akan mai gidansa shine maulahu li annahu laysa bi ajirin lahu inna ma huwa abdun qinnun an gane ko laysa bi ajirin lahu domin shi ba wai wanda anka dauka jinga bane yayi aiki shine ajir dan aiki inna ma huwa abdun shi mutum bawa ne qinnun cikakke shine ake kira bawa qinni bawa 100% wanda bai da wani abu domin akwai bawa muba'ad wanda suke cewa muba'ad da dadun malaman mu suna cewa muba'ali kidan wanda sashin shine yake bawa sannan akwai bawa na mukataba wanda an dora mai abin da zai rinka biya kadan kadan har ya biya akwai kuma bawa mudabbari wanda kuma an nuna cewa idan mai gidan shi ya mutu ya yantu akwai nau'uka na bayi wanda bincike ne cikin fiqhu da sauran littattafai na shari'a dalibin ilimi zai yi bincike kansu qulna zamu ce ma'anahu wajaba min jihati annahu wa'ada ibadahu zamu ce ya wajaba min jihati ta fuskar annahu wa'ada ibadahu Allah yayi ma bayinsa alqawli annahu la yadhi'u ajru man ahsana amala an gane ko Allah ba zai tozartar da la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah ba zai tozartar da an gane ko aikin wanda yake kyautata aikin sa ba an gane ko kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa innal ladina amanu wa amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala an gane ko wal khulfu fi wa'dihi azza wa jalla muhal saba alqawli ga Allah abu ne wanda yake muhalun bayyuwa shine muhal ko mustahil ana cewa mustahil da larabci abu ne wanda bayyuwa impossible ko impossible فالوجوب من هذه الجهه abinda ake nufi ya wajaba ta wannan fuska ma anna zalika alwa'du tare cewa wannan alqawli ibtida an tun farko fadlun minhu ay falali daga Allah kidan sai zamanto nan abu ne wanda Allah ne dokan makansa ma'ana dan saboda ya dokan makanshi cewa abin zai yi shi yasa ake kiran shi kamar matsayin wajibi amma ba wajibi ne akan Allah ba don babu wanda yake ci da sar da Allah yayi wani abu fa'alu lima yurid la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun amma ta fuskar yayi alƙawli shi kuma ba zai saba alƙawli ba tunda ake cewa wato abin ya zamanto wajibi kuma da haka zaka fahimta duk inda anka zo da irin abin da yake doke da wannan ma'ana ko cikin alqur'ani ko cikin hadisi hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suka inganta kaga wani da yazo da anka ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha babu wata dabba da take tafiya a doron kasa duk da yake sun ce fil ardi nan bisa doron kasa ta'kidi na wasu sun ce a fil ardi wadda take tafiya a bisa doron kasa akwai dabbobin da ba bisa doron kasa suke ba don ya ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabba da abinda Allah ya batha fihima yayi yada fihima a cikin su kaga as-samawati as-sama'i wal ardi yace samai da kasai to kaga kenan a cikin samai ma yana akwai dabba kenan wanda ake cewa ad-dabba ma yadubbu 'ala al-ardi wadin sun ce ba gaskiya bane domin yace wama basa fihi ma as-sama' wal ardi kenan ko cikin samai akwai dabba wanda sun kace a fihi ma na ana nuhin fiha cikin kasa ne kawai akwai dabba to akwai sabani kenan sai zaman to fil ardi ta'kidi na koko fil ardi yana da mafhum domin yace wama min dabbatin fil ardi babu wata dabba wadda take bisu doron kasa to shi in babu dabba sai bisu doron kasa kenan ta'kidi na kamar da yace anzala minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama an san da ruwa ai ba zai zo ba sai daga sama ko kuma a'a fil ardi ba ta'kidi na ba mafhumi na an gane ko da an kace domin akwai dabbar da ba bisa doron kasa take ba domin ya ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi yana daga cikin dalilan da ke nuna akwai Allah halitta samai da kasai wa ma basa fihi ma min dabba da abinda Allah ya yada a cikin su na dabba sai zama to fihi ma din yana nufin ba kasa ita kadai ba fihi ma guda biyu din wadansu malamai sun tafi akan wato wannan ra'ayin to amma duk da haka fil ardi babu wata dabba bisa doron kasa ko da mun ci akwai wasu dabbobi a sama bal ma waɗanda ba saman ba dai alallahi rizquha domin babu wata ni'ima wanda za ta zo sai zaman to kashifa ci babu wata dabba da za ta rayu ba tare da Allah ba tana ta arziki ba sai dai anan da mu da tura muna da mummunan fahimta wani lokaci sai su za su ce to tunda an ce wa min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha misali wasu musulmi sai ce to ai ko gidanka ka zauna abinci zai zo a'a Allah ya umurce ka kai riko da asbab an gari ko fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun Allah yace ka riko da asbab amma kada ka ce asbabu dinka za su baka kamar yadda hadisi yazo cikin sunan Tirmidhi na Umar ibn al-Khattab wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nuna cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bi fana da kuna dogara ga Allah kamar yadda tsuntsaye suke dogaro ga Allah da Allah ya arzita ku kuma yadda ke arzita tsuntsaye ko ba haka ba yace taghdu khimasan tana fita da safi khimasan tana cikin wato yunwa ma'ana cikin ta ba komi fa man ittarra fi makhmasatin ghayr mutajanif li ithmi shine kalmata makhmasa khimasan babu komi a cikin cikin ta yana danfale inji malam manzauri wa taruhu bitana sannan tana dawowa ko tana maraita inji malam manzauri bitanan tana cike da ciki ma'ana cikin ta ya cika daga albatun ni to kaga wannan ba yana nuna cewa kada ai aiki ba domin yace taghdu tana fita wa taruhu tana dawowa ashe abincin ta ba cikin giji yake samun ta ba ina fata an fahimci wannan da kyau amma kokarin nata ba shike ba ta ba dan haka musulmi al-akhdh bil asbab namu nemi ilimin da zamu samu mu yi kirkire mu kare kasashen mu mu yi ilimin da zamu sanin yadda ake noma likitanci magani yana daga cikin wato al-akhdh bil asbab ba yana nuna mun kore tawakkuli ga Allah subhanahu wataala ba shi yasa kada mu yi tajiran su hadisi ya bayyana mu samu rinjaye akan kafirai don ba a san lokacin da hadisi ya bayyana ba su suna kira makamai na halaka mu kuma muna jiran hadisi sai ya bayyana tana yiwa kafin mu hadisi ya bayyana kai ka mutu ina fata an fahimce ni to sannan kuma su kuma turawa inda suka samu matsala bayan mun dauki at-tawakkul su ko sun suka dauki cewa al-ghurur ma'ana kokarin su da ilimin su da binciken su da dabarar su da dubarun su suni suke ba su damar su fita su samu nasara kidan sai suka kafirce ba Allah subhanahu wa ta'ala suna ganin abubuwa wasu ma babu ma Allah sai lana turki sai transform da ɗan mazhaba na shuyu'iyya da sauran su da al-ladiniyun da al-wathaniyun al-mulhidun wanda suna ganin ma babu Allah wasu daga cikin su al-wathaniyun wasu sun yarda akwai Allah wasu sun yarda akwai Allah ba da al-falasifa wasu sun yarda akwai Allah wasu sun yarda akwai Allah ba ga sunan dai mazhaba bi masu hatsari to dan haka wannan yake nuna cewa ma'ana dai yin aiki da al-akhdh bil asbab ba abu bane mai matsala shari'a ta yadda da shi sannan kuma shi akwai wani baturi da yake cewa to an ce duk dabba arzikin ta yana ga hannun ubangiji to ya an kai kasashen musulmi ake yaki ya buga misali da kasar Yemen mutane suna mutuwa da yunwa ya an kai kasashen musulmi misali muna da talauci da kaza da kaza kuma an ce alallahi rizquha to me yasa Allah bai ba su arzikin su ba to kaga wannan ya jahilci mi ya jahilci al'amari na ubangiji amma irin waɗannan shubuhoyi dole mu tashi tsaye wajen bada amsa akan su na farko daga ciki shine cewa da Allah ce illa alallahi rizquha arzikin ta daga Allah in kaga dabba ta mutu to abincin ta ya kare ne kenan bai daga cikin arzikin ta wanda za ta ci shi yasa ta mutu abu na biyu waɗanda suke rayu suke cikin jin yunwa akwai asbab wane ne misali akwai abin da dan adam yake makan sa banna Allah ya ce masu hali misali wuraren noma ba a yi noma sai an ka ƙi yin noma kaga Allah ya ba ku arziki ba ku nema ba an gane ko da Allah ya ce ya bani adama kad anzalna alaikum libasan ya ku bani adama mun sauka muku da sutura ba ana rufe Allah ya saukar da tuwahin da ake sawa baga sunan an dumka su an goge an kawo an saukar muku da abinda za ku yi shuka ku noma kada ku tsaya ku yi tsare tsare ku yi suturar ku shi abinda ake nufi sannan kuma da ake cewa illa ala Allah rizquha ga Allah ne arzikin ta ma'ana bayan ta nemi arzikin da nata sannan kuma kada a zalunci mutane yanzu kasashen turawa idan muka duba da arzikin kasashen musulmi da arzikin kasashen afrika da arzikin kasashen larabawa su waɗanda suka fi karfin su duk sun mamaye su sun zo suna tatsar arzikin su su hana su ma arzikin wani lokaci su ba su dai cikin 100 ko 2 ko 3 ko 4 ko 5 su ci 95 to kaga arzikin nasu ai yana kasashen ku da arzikin ƴan afrikana da na kasashen musulmi da kuma zuhon su da wahalar su waɗanda aka duka akai can su ne suka je suka gina muku turai din ba wai muna mamakin turai ba ta ginu a'a wai ya aka gina turai din shine abin tambaya da dukiyar wa kuma da kokarin wani aka gina turai din Turai ta samu zaman lafiya da kokarin su waye aka je aka kai suka yaki suka yantar da kasashen Turai daga Hitler lokacin da su ya mamaye kasashen Turai ka gani ashe wannan ba laifin ubangiji bane ubangiji ya ce in kana da ka taimaka ma mahaifinka ka taimaka ma mahaifiyarka ka taimaka ma kusa da kai ka taimaka ma kokotanka ka taimaka ma kaza amma kuma sai ba a aikata din ba ka gani Allah ya ba su arziki Allah ya ce a taimaka amma kuma arzikin wadansu suna kokarin tauye musu arzikin kaga ashe akwai wadansu wane ne suka yi kokarin suka kirkiro yaki yakin da aka kasa yin noma kuma suka yi kirkiro wa dole sai majalisar dinkin duniya ta kama mutane abinci suna wato gurare na gudun ƴan hijira ko suna zubo musu abinci ta sama wane ne yayi creating waɗannan problem kin wane ne ka irin waɗannan abubuwa na sace dukiyar ƴan Afrika da arzikin su da hana su noma da hana su yin karatu su samu ilimi ingantacce da hana su samun komai na rayuwa da abinci da magani gashi nan sun koma zero waye tsatsar wannan kina ashe ka bar dora ma Allah subhanahu wataala ya kai makiyin Allah ka koma ka binciki gwamnatocin ku in ma kana cikin gwamnatin ka san aikin da kuke aikatawa na sharri shine ya kawo irin waɗannan matsaloli ba wai matsala ce ta ƴan Yemen ba ko kasashen musulmi ko ƴan Afrika yana da kyau malamai mu waye wajen da mu da almajirai wajen gabatar da irin waɗannan masalolin Allah ya kyauta to wannan ita ce dai mas'alar mun san dan ƙara wani bayani akan ta muna ba ƴan uwa hakuri saboda mun san karatu wani lokaci yana bijirowa shi yasa muke son mas'ala ta bijiro a ƙara da ita saboda amfanin ƴan uwa mas'alar mu ta gaba ƴan uwa musulmi mas'ala ce ta 183 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce كيف شرط في إباحة القصر للمسافر يا أكي الله يشرط أنت أوجن حلت القصر شيني واتو تكي تسلى ودى أكي تكي تاوى الزهر دا لأسر دا إشاء سوني أكي ركاء ببيو أنغانيكو خوف العدو أنك تسيئن أنا سأورم مكي بقوله وإذا ضربتم في الأرض إذن كي بلاغرو أتكين كسا كن كي تفياكينا آية تقليد أتكين سورة النساء ما لن يتشي الآية والقصر جائز ما أن ما عمل المسافر tare da cewa kuma alqasru yin takaita sallah jaizun ya halatta ma'a amnil musafir tare da amincin mai tafiya ma'ana ba sai balaguron da kana cikin tsoro ba tunda shi Allah ya ce in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru malam yace kulna zamu ce kharaja dhalika makhrajal ghalib wannan ya kawo shi ne akan abin da ake kira makhrajal ghalib abu ne wanda yake yana yawan abkuwa domin duk mutumin da yake akan balaguro galibi ba yana akan wato abin nan ba yana kan akan aminci ba don kana wuraren da waɗanda baka san abin da zai iya samun ka ba baka san wurin da kyau ba an gane ko ko kuma a'a saboda wannan lokacin da ayatu sabka da yawan musulmi suna cikin akan wannan hali la makhraj ash-sharti ba Allah ya kawo shi a matsayin sharadi na ba kenan cewa sai in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru sai in kunjina sai in kuna jin tsoro ne a'a ya kawo shi ne a matsayin abu ne wanda yake faruwa a wannan lokaci ko ko abin da yake shine galibi wa ghalibu asfari rasulillahi alayhi salatu wassalam mafi yawancin wato balagurun manzo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashabu da sahabbansa lam takhlu min khawf al-adu wato bata gushe ba ma'ana bata wofinta ba shine takhlu asalin shi takhluni sai an ka shafe wawun saboda harful jazmi lam takhlu busu rasa ba kenan ba a rasawa galibi an gane ko bata wofinta ba inji malaman zauri su ko wannan balaguro bai wofinta ba min khawf al-adu daga rashin maki an gane ko min khawf al-adu daga tsoron maki fasara nadhiru qawlihi ta'ala sai zaman to kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fakatibuhum in alimtum fihim khaira suratul nur ayat 33 inda Allah ya ce wallazina yabtaghuna alkitaba wadanda suke neman kitaba mimma malakat aymanukum wadanda abinda da muku tan mallaka bawanka yan nemi ka dan bashi wani abu an gane ko ma'ana ka bashi kitaba zai rinka yin aiki ya rinka biyan ka dora mishi wani abu sai ya biya to Allah ya ce fakatibuhum ku basu dama ta kitaba an gari ko amma in alimtum fihim khaira in kun fahimci alkhairi tare da su wadansu malamai suna ganin a'a nan in alimtum fihim khairan in kun fahimci alkhairi tare da su ma'ana za su iya aikin ko za su iya samun kuɗin ko kuma in alimtum fihim khairan in kuna ganin in sun yantu za su zamanto mutane na gari al'umma ta amfana da su wadansu malamai sun yi aiki da wannan sharadi wadansu malamai kuma ba su yi aiki da wannan sharadi ba sun kace ko kun fahimci akwai alkhairi tare da su ko ba ku fahimci alkhairi tare da su ba to kawai za ku musu kataba wadansu kuma malamai suka ce a'a in alimtum fihim khairan wannan sharadi shi na da mafhumi to almuhimu dai akwai sabani na malamai kan wannan amma shi in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru abin nan babu sabani ga malamai sai wajen zahiriya sune suka ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru sai yan akwai tsoro ne ake intake ne in babu tsoro ba za a yi ba a wajen zahiriya wallahu ta'ala a'lam to wannan kuma abin da ake kira almafhum da kuma mafhum almuwafaqa da mafhum almukhalafa wanda ya kai kusan guda shi mafhum almuwafaqa guda biyu ne kuma ya kasu biyu mafhum almukhalafa shi ma ya kasu wato gida biyu ina fata an fahimce ni sannan kuma akwai mafhum almukhalafa yadda yake na uku kansa sun kai guda takwas da maratib kinsu da kuma mawani sun kai guda takwas wanda ke hana aiki da almafhum dirasa ce mai tsawo wanda dalibin ilimi yana iya yinta ka duba cikin littafin usul alfiqh musamman ka duba cikin muzakkira ta usul alfiqh ta Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti da kuma sauran littafan da suka kawo almafahim da anwa'uha da kuma almawani bincike ne mai yawa a usul alfiqh da fiqh da tafsiri da hadisi zai taimaka ma dalibin ilimi to amsa ta biyu malam yace asani wadansu malamai suka ce annal kalama qad tamma inda qawlihi ta'ala magana ta cika kina alwaqf wal ibtida da kuma alqasr wal wasl a cikin ilimin balaga magana ta kare da in yace an taqsuru min as-salati kina babu laifi gare ku ku takaita sallah wa qawluhu in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru malam yace kalamun musta'naf magana ce sabuwa daban take kina ba hade take da waccan ba wa jawabuhu mahdhufun shi ko jawabin sa an shafe shi taqdiruhu abinda ake nufi ko yadda za a kaddara shi in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru fahtatu wa ta'ahabu in kun ji tsoron kafirai su fitinku fahtatu wato kuyi shiri an gane ko wa ta'ahabu kuyi tattale ku shiriya saboda ku zamanto kuna cikin shirin ku an gane ko kina sai zamanto wannan zai nuna maka alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi at-tafsir wa atharuhu fi al-ahkam an gane ko wa atharuhu fil ma'na bayani ne bincike ne mai yawa wa atharuhu fil aqida yana da shi ma shi da muhimmanci sannan kuma wa alaqatuhu bi wato ilmul qira'ati alwaqf wal ibtida bincike ne mai yawa sannan kuma nan zai nuna maka muhimmancin ilimin balaga na alwasl wal abinan wal fasl idan suna hade ma'ana za ta zo daban idan kuma an rarraba su za ta zo daban kaga kuma ilimin balaga yana kula da wannan bal ma hadda ilimin nahwu don haka waɗannan bincike ne dalibin ilimi zai iya yin su أبو نأكو الثالث ما لن يتي أبو نأكو أن المراد به القصر من شروطها وأركانها أنا نفهم القصر تكأ يتسلى من شروطها هنا رجتكين شروط رنتا يتسلى وأركان القصر من شروطها متن يتكأ يتشروط رنسلى وأركانها دا بريلنتا حالة اشتداد الخوف لوكا تندس أنني يسورو يسأننتا بترك الركوع والسجود متن يبر الركوع إلى سجدة والنزول عن الدابة كوكو متن يسبكا دا دبا tun da sallar farilla an ce inda babu uzuri dole sai an safka amma ta nafila babu matsala mutun yana iya fuskanta alƙibla ya ci gaba da yin sallah duk lokacin da wato in yayi kabbara duk inda ta juya da shi ya ci gaba da yin sallarsa an gane ko wan nuzul an addabati wastiqbal alqiblati wa nahwi dhalika amma fuskanta alqibla in ba zai yiwa ba sai ka fuskanci alqibla ba an gane ko wadansu malamai sun kace la min adadir rak'ati ba ana rufin an taqsuru min adadir rak'ati ba wai nan ana zancan a rage raka'o'in sallah ba kinan nan sai zaman to shi alqasru na raka'o'in sallah ya zo ne a cikin hadisai suna an taqsuru min as-salah sun dauke shi a rage wato wadansu farillai na sallah da wasu abubuwa wadanda dama ba ta bada su wa dhalika alqasru mashrutun bil khawf amma wanga qasru in jimalan in shi an ka fassara to mashrutun an shartun tashi bil khawfi da tsoro to wannan aya ɗan uwa musulmi tana da bayanai da dama da ya kamata a ce an faɗa amma zan yi kokari abin da yake halarto ne a yanzu a ɗan ba ɗan uwa shi saboda fa'ida ce muna tare da ita kamar muna ɗan karawa da wani abu anan abin da ya kamata mu ɗan kara shine an taqsuru min as-salati ku taƙaita sallah ma'ana taƙaita raka'o'inta wato shi abin da ya shafi taƙaita raka'o'in sallah an gane ko da taƙaita rukunnanta in tsoro ya tsananta duka ɗaya za ta iya ɗauka shi an taqsuru min as-salati to min as-salati kaga min arkanis salati zai iya shiga ciki min shurutis salati zai iya shiga ciki min raka'atis salati zai iya shiga ciki daga dilalatul iqtida sai zaman tunan ya shafi dukkan su ba ya fitar da fassara daya in mun karauke sun kace an taqsuru min as-salati ana rufin a rage raka'o'in sallah an gane ko sai zaman to in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ya kalli matsayin abin da yake galibi na kinan la mafhumu lahu ko ko mu ce in mun ce sharuddan sallah ake rufi da rukunnanta to in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru sai zaman to sharadi ne mafhumi ma'ana wato in kun ji tsoron kafirai su fitine ku kinan abin ya abku ma'ana ana yaki kaga kamar irin su salatul khauf wanda tana da fusigogi sun kai guda shidda yadda ake yin ta domin shi fi'ili in an kai wannan fi'ili an kai wannan fi'ilin bayanu wannan ya shafe wannan ba sabanin magana ya an kai wannan da wannan sai an duba a gani in wannan ba ta shafe wannan ba ko ko za a iya aljam'u tsakankanin waɗannan tsakanin al'am wal khas da al mutlaq wal muqayyad da al mujmal da al mubin da sauransu yadda malamai suke bi na hada waɗannan nasoshi ala ayyati hal dai abinda ya kamata mu fahimta shine cewa shi in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in yana da alaka ne da raka'o'i da sharuɗa idan ba za ka iya sujada ba to ba a ce kai sujada ba don in ka ta yin wajen sujada za a sa takobi a datsi maka kai kinan sai kai sallah da halin kai baka kinan ka ce Allahu akbar in babu damar ruku'i kawai kai kaddara kai imaji ne kamar kana kallon kai ruku'in sujada da komai haka za ka yi ta haka kai sallah salatul khauf tana da sigogi daban-daban kinan kuma dukkan sigogin waɗanda suka zo guda shidda sun inganta ɗalibin ilimi zai iya bincike ya ga yadda suke ina fata an fahimce ni to wannan ɗaya daga ciki mas'alar da nake son na kawo kinan abu na biyu wanda zan ƙara wa idza darabtum fil ardi in an ce darabahu ya buge shi in an ce daraba fil ardi ba ana nufin yayi bugu a cikin ƙasa ba ya dauki hannunsa yayi kulli cikin ƙasa a nan daraba fil ardi ana nufin yayi tafiya a bayan ƙasa ya kamata mu fahimci wannan da kaji qur'ani ya faɗi daraba fil ard yana nufin tafiya a bayan ƙasa wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah sannan kuma nan daraba fil ardi kada wani ya tawili wannan aya ce a qur'ani ya ce ai bugun ƙasa ya halatta domin Allah ya ce wa idza darabtum fil ardi kaga idan kuka buga ƙasa a Bahaushi nake cewa an buga ƙasa yana nufin kamar an yi lissafi don saboda wasu abubuwa na tsafi-tsafi amma an ka ce daraba fil ardi ala arabci ba yana nufin ba ayi bugun ƙasa irin yadda malam Bahaushe ko in ce ƙasashen da ake bugun ƙasa ake ɗauka irin wannan domin wannan sihiri ne kafirci ne kuma musulunci bai yarda da shi ba don haka kawai wani mutum ya zo ya fassara aya da wannan abu na gaba wanda ya kamata mu ƙara a ƙarƙashin wannan aya kafin mu je gaba shine cewa da an kai zancen falaisu alaikum jinahu an taqsuru min as-sala shine wato kasaru din nan shin a gida ana yin sa ko kudu sai an yi balaguro domin akwai hadisi wanda da cikin sahih bukhari ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi aljam'u bayna salataini bila matarin ba tare da matsari ba kuma shi na gida babu kinan ma'ana wani uzuri ya hada salloli guda biyu to wannan hadisin kaga yana cikin sahih bukhari wani in ya gane shi zai rikicewa musamman masu son ƙaryata hadisi kaga su tuto cikin hadisan ku an samu matsala waɗansu kuma ba su fahimce shi ba sai sun koma cikin sharhuhuka su ga abin da malamai sun kace akwai maganganu da dama kan wannan hadisi zance ingancin shi babu sabani amma waɗansu suka ce da aka ce ya hada salloli guda biyu ba tare da uzuri ba tare da wani abu ba ina fata an fahimce ni waɗansu suna ganin wannan mansuhi ne an shafe shi waɗansu daga cikin malamai kamar irin su malikiya suna ganin aljam'u suri ne shine lokacin sallah azhar yayi ba ai sallah ba sai aka bari sai dab da lokacin da zai fita sauran raka'a hudu sai raka'a hudu yana sallamewa lokacin sallah asar yayi sai aka tashi sai aka yi wato sallar asar misali wannan shi ake kira aljam'u suri wadansu kuma daga cikin wadansu malamai suna ganin a suna daga cikin khususiyat na manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bashi dama yayi mu kuma ba a bamu wannan damar ba domin an ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta sai zaman suna daga cikin khususiyat na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi an bashi wannan dama kidan ya kamata mu fahimci wannan mas'ala dan kawai wani dalibi ya ce mu wannan hadisi bai je dibi sharhohin hadisi ba bai ji abinda malamai sun kace ba na farko ana buƙatar hadisin ya inganta na biyu kuma ana buƙatar tabbatar da cewa hadisin ya inganta kuma ga menene sharhuhuka da bayanai na malamai da ka'idodi na ilimi kakka je ka ce zaka yi fassara a zo a samu matsala mai girma da haka dai wannan abu ne matsala ce ta zo a karkashin wannan aya ya kamata mu karata sannan kuma dama lokacin da wato abin nan sallah ta kama kamar yadda hadisi suka nuna musamman hadisi na Aisha matan manzo sallallahu alaihi wa sallam take nuna cewa lokacin da sallah ta zo wato an zo da ita raka'a matsayin bibibi ne an gane ko daga baya lokacin da aka cika sallah sai an ka ƙara sallah aka ƙara sallah ta gida ta balaguro aka barta a matsayin ta yadda take kina kaga a takaice da Qur'ani ce an taksuru ma'ana ku rage daga adadin farillai wanda kun ka saba yi sai zaman to daga baya ne dan can ragewa zo kiran waccan wadda abbiu din an ka maida hudu sai ku rage ta shine abin da ake nufi ba waccan wadda abbiu sallar asuba da sallar magriba su ba su da kasar ba za a rige su ba sannan wadansu suna sa tsammanin cewa bayan wannan an yi kiyasin cewa shi aljam'u baina salataini akan balaguru ana iya yin shi uzurina to akwai misali can cikin hadisi yace bila matsarin ba tare da ruwa ba kaga wannan ya nuna maka in ana ruwa ana iya hada sallori to koko misali an ga hadari wanda yana tafi yanzu ba ruwa ake yi ba amma ana tsoron hadarin yayi duhu kwarai idan ba hada sallolin ba idan mutane sun wace ba za su dawo ba to wannan shi ma dinsu sun malamai sun ce to in dai ana ganin shi muhaqqaq ne galibi az-zannul ghalib kaga na za hada salloli guda biyu ba wai sai ana cikin ruwan ba sannan kuma misali malamai suke cewa daga ciki aljam'u baina salataini shine kamar misali an yi ruwa an gane ko ruwan nan akwai tabo wanda yake mai wahala zuwa kenan mutane ba za su abin nan ba suna cikin masallaci sai su hada salloli kaga ba sai sun abin nan ba ba sai sun sha wahala su je su dawo ba dan saboda ruwan suna iya hana su wato su sake dawowa ko tsananin sanyi yayi yawa ba za a iya ba dare ya fara ko tsananin zafi zai hana ba mutane samun damar dawowa a takaice dai in akwai uzuri wanda shari'a ta yadda da shi kuma uzurin nan zai iya cutar da mutane kuma an yadda da shi to wannan ana iya ba mutane dama su yi wato aljam'u baina salataini musamman al-maghrib wal-isha wanda dare ne kuwa mutun yaje ya kwana ko kuma ma ya zaman to a akwai uzuri na tsoro tana yiwa akai ma mutane hari saboda wannan lokaci galibi dare ya shiga saboda wadansu wurare mu muna cikin birni wadansu wurare da lokacin sallar isha yayi ma akwai tashin hankali ko musamman wuraren da akwai kidnapping kaga ƙara ai sallar ido na ganin ido kowa ya shige a hada salloli ma'ana dai in akwai uzuri wanda shari'a ta yarda da shi to babu laifi ayi aljam'u baina salataini to sannan kuma wadansu mutane suna sa tsammanin akwai wajibci tsakanin alqasru da aljam'u me ake nufi da alqasru da aljam'u ma'ana shin dole ne mutumin da yake akan balaguro sai ya hada salloli a'a hada salloli wani hukunci ne daban kana iya kana akan balaguro az-zahr ta kama ka hada az-zahr da al-asr lokacin az-zahr ne sai kai az-zahr da al-asr ko ka bari sai lokacin al-asr yayi kai in ma kai jam'u at-taqdim kai az-zahr kai al-asr a lokacin az-zahr ko lokacin ko kai jam'u at-ta'khir shine ka bari sai lokacin al-asr yayi sai ka je sai ka hada sallolin guda biyu to in kaga dama kana iya kai su kasar duka gaba daya ma'ana kai wannan raka'a biyu wannan raka'a biyu in kaga dama kuma kana iya kai su hudu hudu kai az-zahr hudu al-asr hudu kuma kana akan balaguro kenan babu alaka tsakanin al-jam'u da al-qasru na cewa tilas ne in kana al-qasru sai kai al-jam'u kuma ba tilas bane in kai al-jam'u sai kai al-qasru in kaga dama masallar az-zahr kai ta cikin lokacin ta raka'a biyu can kuma kana balaguro ka saki kai wani wuri lokacin al-asr yayi kuma kai mi kai raka'a biyu in kaga dama ka ciki in kaga dama kuma ka rage babu wani abu wanda zai nuna cewa wato ma'ana dole sai an yi kasaru ko ku dole sai an yi aljam'u a'a shi kasarun kamar yadda sayyidina Umar yake cewa ya tambaye manzo sallallahu alaihi wa sallam yace wannan sadaka ce Allah ya muku kinan ku karbi sadakar da Allah subhanahu wataala ya muku dan haka dai a takaice babu wani alaka tsakanin su mas'ala ta gaba karkashin wannan aya saboda mas'aloli masu yawa shine cewa adadin kwanakin da ko lokacin da kamata mutun yayi kasaru domin an ce an yi balaguro to shi balaguron nan wadansu suna kaddara shi da mita kaza mita kaza mita kaza amma malamai suke cewa zance mafi inganci shi balaguro an bar shi ne a matsayin al'adar mutane kuma abubuwa ne wadanda suka koma zuwa ga urfi khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin yanzu kun ga misali idan aka ce za a hada shi da kilomita an gane ko to yanzu muna da sauran abubuwan da suke sauƙaƙa muna balaguro yanzu sai mutum ya dauki motar sa ya taka ta 100 ya ci kilomita 100 cikin minti 30 minti 30 to kaga kilomita 100 idan muka ce su ne a ka'idar balaguro wanda bai kai gare su ba ba zai balaguro ba misali ko muka ce kilomita 70 wani da motar sa kilomita 70 da wani abu ba wani abu na gare shi ba tunda ana kawo farsahi kaza ko burdi kaza ko abin da ya kama da haka amma idan muka duba a'a menene a al'ada an dauke shi matsayin balaguro idan ya tabbata balaguro to shikenan amma wannan kiyasi da malamai na fiqh suka kuma zamu rena shi ba ijtihadi ne tana yiwa yana da alaka da lokacin su dan haka zance mafi inganci abinda adda sunan balaguro shine ake yima wato mi shine ake yima kasaru ba tare da an tantance shi da wata iyaka ba domin jirgin sama zai iya tashi da kai minti 3 ya ci kilomita 200 kaga idan wannan kaga kasarun zata zamantowa kuma idan muka hankalta mu tsawon balaguron kaga yanzu wani zai ine yana tafiya wani kuma zai yi minti 15 yana tafiya karshen ta sai ka iske tafiyar da jirgi zai yi a awa daya da a kasa ne mutum zai wannan tafiya karshen ta ta watanni ci to da haka dai a takaice yana da kyau mu fahimci alaka ta wato alqasr sannan shi ma balagurin yana da alaka da bude baki ba dole bane misali in dai an dauki abu matsayin balaguro in kai a cikin watan ramadan in kaga dama ka ajiye azuminka in kaga dama kuma kai azuminka amma in azumin zai wahalar da kai kaga ka kasa sai ka wato ajiye azumin ka je ka nemi nuri ka ci abinci amma a boye ba cikin mutane ba saboda musamman mutumin da ake ma kallon kamala a ganshi na cin abinci wadansu mutane ba za su gane tana yawa bai da lafiya bane ko abin da ya kama da haka to sannan kuma wannan falaisa alaikum jinahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru za a yi raddi ga wato misali in shi'a da suke su suna ganin sallah ko da yaushe ko ne lokaci jam'i ne za a yi so a wajen su sallar farilla ma ba wajibi bace sallar juma'a ba wajibi bace sai mahdiya bayyana shi yasa kawai in an ga dama ayi sallar in an ga dama a bari kuma hada az-zuhr da al-asr ko da yaushe magriba da isha'i ko da yaushe a manyan masallatan su ba kowane yi masallatai ba wannan sun kawo shi ga qur'ani yana cewa har in ana yaki aje ayi sallah an wajibta mu mutane sallah amma kai sai ka zo ka kekere wata aqida kace a yin sallah da zakka da azumi duk bai zan wajibi tun da mahdi bai bayyana ba sannan wilayatul faqih ko wilayatul imam abu ne wanda yake zuna wadansu daga ciki sun kai ijtihadi wadanda ba sun kai ijtihadi din su Khumaini wadansu in shi'a sun kafirtar da su da suka kekere wannan aqida dan haka dai ƴan uwa musulmi wadansu sun yanke lokaci na kasar suka ce idan ya wuce kwana 3 in ka zo ga gari zakai kwana 3 ka san zakai kwana 3 to shikenan zaka aje kasaru to wannan mazhaba gaskiya tana da rauni da yake malaman malikiya musamman mu da muke a malikiya suna tafiya akan wannan domin lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaje aikin haji ya kai kusan kwana 18 zuwa ina ganin kwana 19 in ban manta ba har ya kare aikin haji kasaru yake yi kuma ya san tun da ya buru madina har ya zo a makka din ya zauna duk aikin da yayi kasaru yayi bai cika sallah ba to kaga wannan kiyaye kasaru da kwana 3 kawai kace in ka zo ga wuri zakai kwana 3 to ai da yaje a makka har ya zauna yafi kwana 3 a makka da ya zauna yana aikin haji kuma ya san da cewa aikin haji yafi kwana 3 kuma ci gaba da yin kasaru kaga danganta kasaru da kwana 3 abu ne mai rauni wadansu malamai suka ce in dai mutun yana akan balaguro bai kai garin da zashi ba ko shekara ɗaya zai yi sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suka je suka yi yaki a wadansu wurare a balagurun su sun kai wata shida wasu sun fi ma wata shida akan hanya kuma kasar su kai har suka je inda zasu to amma idan suka je a can shin bayan kwanaki shin zasu ci gaba da kasar ko ba zasu ci gaba da kasar ba wadansu suna ganin cewa mutum zai ci gaba da kasar har ma lokacin da zai dawo tunda dama shi ba dan wurin bane yana tunanin zama bai kama shi ba amma idan yana tunanin zama ya kama shi ya kawo iyalinsa ko kuma ana yana tunanin shi yanzu ba zai koma ba a wajen ɗan uwansa ma'ana ko da zai je sai dai ganin su to nan ta koma masa gida amma wadansu malamai ma musamman ibn Uthaymeen suna ganin dalibi ne je karatu a wata kasa ma'ana kowace kasa ce mata kasashen Larabawa ko kasashe dai wasu kasashe yaje karatu ko shekara 10 zai yi in dai karatu ne yana tunanin zai dawo yana da matsayin musafiri domin ba kasar su bace su wasu na ganin su sheikh zai iya ci gaba da yin kasar hash bayan shekara 10 lokacin da zai dawo to wanda zai iya ganin cewa a'a to ai mi zai sawa a ce su ci gaba da kasar an ka ce al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adman dalilin da yasa an kace su yi kasar su ne ni balaguro sun yi balaguro ba su dawo ba can kasar da suke kuma ba kasar su bace kuma su karatun da suke jidan su kare su dawo to su a wajen su gaskiya mutum bai zan mazamdi ba wannan yana da alaka ne da fassarar balaguro da al-muqim ya ake nufi a ce mutum ya zan muqimi su ko dan suka ce a in dai an kace an baka dama ka zauna a kasar aka baka dama karatu kuma zaka yi wata tara to ai ka san ka zan muqimi ko da muqimi ne nisbi to wannan sai ka ci gaba da cika sallah sannan mai kasaru idan ya bi mai cikawa an gane ko mai kasaru idan an bishi ya halatta a bishi idan yayi raka'a binshi ya sallame mutane sai su ciki amma mai kasaru idan ya zo ya iske ana sallah a gari masu cikawa ya bi su ko da misali raka'a biyu ne ya samu to sai ya tashi ya cika sallah babu zance a ce a shi ya samu raka'a biyu ya sallame don saboda wadansu suna kawo irin waɗannan mas'alolin a karkashin wannan aya kinan dole na wajibi ya kasance in ka bi mutanen gari sai ka cika sannan idan ka zo kuna tare da sauran mutanenka za ku yi kasaru to sai ku yi kasaru jam'i ko da ku biyu ne ya fi lada ma'ana kun ga kun samu ladar kasaru kun samu ladar jam'i sannan idan kun ka zo kai iski mutanen gari su za su yi sallah kai kadai ne to yanzu in kai kasaru ladar kasaru ɗaya gare ka da ta sallarka amma idan ka bi su za ka samu ladar jam'i ina fata an fahimci ni to sai ka fifita ladar mi ladar jam'i akan ladar kasaru idan ka ga dama kenan in kaga dama kai sallar ka kai kadai tunda kai mai balaguro na idan kaga dama kuma kana iya ka bi su ina fatan an fahimta to kuma in ka samu jam'i da kasaru kaga abu ne wanda yake kuma shi ma ka tattara wato ladar daki kuma ce ladaye masu yawa daban-daban to dan haka dai yan uwa musulmi qadiyya ta kasaru qadiyya ce mai muhimmanci littafan fiqh da dama in kaddiba sun yi bayani kan ta mutun zai iko mawa sannan kuma abinda muka fi gani dai in mutun yana akan balaguro balaguro wanda ba zai kai na watanni ba in ya zo a gari zai ci gaba da yin kasarun sa sai in ya juyo musamman wanda ya je neman wata takarda ko wani abu bai da tabbacin lokacin da zai dawo zai ci gaba da yin wato kasarun sa in kuma an bashi wata dai ko sati biyu wadannan lokaci in ya ga dama ya sallasa tare da mutanen gari in ya ga dama ya kasaru amma abinda zai ko wata tara kuma sai an ba mutun takarda ta zaman kasa da wani abu to ya an bashi takarda tana yiwa a ce ya samu zama muqimi nisbiyan ya ci gaba da wato cika sallarsa dan haka ba za mu rena magana waɗannan malamai ba kuma za mu duka rena magana waɗannan malamai ba akwai bayanai da dama da suka shafi wato salatul qasr da kuma salatul marid da salatul khauf da salatul kaza da salatul kaza abubuwa ne masu buƙatar bincike yana da kyau ƴan uwa a ci gaba da bincike da karatu kuma dan gane waɗannan mas'aloli da bayanin su ga ƴan uwa saboda su fahimce su irin yadda ya kamata dan mutane su gabatar da addinin su irin yadda Allah subhanahu wataala yake su nan ya kamata mu dakanta saboda an nuna mini lokacin mu ya matso ƴan uwa abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai darasin mu na 51 in Allah ya ba mu iko akwai rayuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.